Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai gasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 13 ga watan Yuli na shekarar 2023 maganar kenan.
Haka yake masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likita akan batun namu na yau. Sannan za mu ziyarci filin mu na ƙwalama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da ƙwararren likita Binta Gariki.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Tasiu Ibrahim, wato daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. Yau za mu tattauna ne akan matsalar nan ta kumburin ma'ajiyar ƙwan halittar ɗiyamace wanda yake kawo matsaloli da kuma canzawar halitta. Dokta, barka da zuwa filin namu.
Barkanmu dai a jaminta.
To PCOS kaman yanda ku masana kiwon lafiya kuke kiran shi wannan ciwo ko kuma in ce larura, shin likita menene shi wannan ciwo ko kuma in ce shi wannan larura?
To alhamdulillah, kaman yanda kika gabatar a shimfidar wannan shiri, wannan larura ce da ta shafi matsalar sinadarin ɗiyamace na halitta da ke zuwa tun daga kwakwalwarta ya taho ya diga zuwa ma'ajiyar kwanta. To ita ɗiyamace tana da waɗannan sinadarai da suke aiki kaman agogo lokaci zuwa lokaci, don haka mace wadda ba ta da matsala takan iya kiyaye ma satin da za ta ce kila zuwa gobe zan ga al'adata, kila zuwa cikin satin nan ina zaton, saboda abun baya mata wasa. Akwai wannan jituwar agogo nata wanda tun daga kwakwalwa, abinda muke cema hypothalamo pituitary gonadal axis, ma'ana daga kwakwalwa ya gangaro ya zo yana isar da sako kaman kalaurawa zuwa ga ma'ajiyar kwanta. Wa lokaci yayi kwai ya ginu mahaifarta ta shirya shimfidar ko in za a samu ciki za a samu da, wanda kuma bayan in ba a samu ba sai ta jinin al'ada. To wannan jituwa a tsare yake a halittar ɗiyamace. To idan aka samu karkata ko rikicewar wannan tsari, shi kan haifar da wannan larura da mukan kira polycystic ovarian syndrome, wanda daga cikin shahararren abun shine canzawa a ita halittar ma'ajiyar kwan, wanda akan kan iya samar da kumburi ko kuma wasu jakunkuna, wanda duk da cewa akan samu larurar kumburin ma'ajiyar kwan wadda bata shafi wannan polycystic ovarian syndrome ba, domin akan iya samun ciwon daji mai zaman kanshi ko kuma larurar jakunkunan ba tare da rikicewar waɗancan sinadarai da na fara magana akan su ba. Waɗannan sinadarai in ba su rikice ba kuma aka samu ƙananan jakunkuna a ma'ajiyar kwan, za su yi kaman yanda abun hurawan balambalan ɗin yara, yakan yi shi muke kira cystic duk abin da ya zama yayi kaman balambalan da ruwa a ciki shi muke kira cystic so aka ce polycystic ma'ana waɗannan jakunkuna da yawa ovarian syndrome da ya shafi ma'ajiyar kwai
wato sun cika
ma'ajiyar kwan haka za su zama su zukun-zukun kaman yanda za a ga yadda halittar inibi yake grams kenan to yanda ake gani inibin nan yan jakunkuna a cinkushe gudaya to haka ita ma'ajiyar kwai kan zama ta kumbura a wannan yanayi to amma babban abu shine ba ma kumburin naka ba domin in kumburin ne kadai ana kiran shi polycystic ovary ma'ana wannan ma'ajiyar kwai ya zama ta shahara a waɗannan jakunkuna in ba a samu rikicewa waɗancan sinadarai ba to ba a dore wannan syndrome din da ake cewa polycystic ovarian syndrome ko PCOS amma in aka samu rikicewar waɗancan sinadarai wanda kuma haɗe da wannan kumburi na jakunkuna da ake samu to an samu wannan larura shine abin da ake kira wannan polycystic ovarian syndrome
to likita me yasa sai mata ne suke tare da wannan ciwo na polycystic ovarian syndrome wato shi kumburin mahaifa
to abin da yake faruwa ai namiji ba shi da ma'ajiyar kwai namiji ba shi da kwai
shi namiji ba
kwai ne nashi ba ita mace tun lokacin halitta take zuwa duniya da kwayayenta waɗannan kwayaye su ne adadin yara da za ta haifa a rayuwa wanda duk wata daga cikin waɗannan kwayaye za su fara tasowa suna ruruwa domin samun dacewa da shi kuma maniyin namiji wanda shi kuma namiji maniyi gare shi shi kuma namiji maniyin shi kera shi ake sababbi ake kerawa ba yana da su a ajiye bane
ba kamar na mace
ha mace ita tana da kwayayenta tunda aka haifi ta mace tana zuwa da ajiyayyun kwayayenta in lokaci yayi ne za su fara haɓaka daga lokacin da ta kai shekarun balaga daga lokacin ne za ta fara jinin al'ada shi ko namiji lokacin da ya kai balaga to lokacin ne zai shi kuma fara kera sababbin halittun DNA ko da muke kira cells na maniyi wanda shi kwan mace in ya rika sai ya fito daga wannan ma'ajiyar kwai shine ovary sai ya shiga cikin bututun da zai kawo shi zuwa ga mahaifa to anan ne shi kuma maniyin ɗa namiji zai taho doguwar tafiya suna tsiri su taho su yo sama sai su zo har cikin wannan bututu sai su haɗi da girkakken kwan mace da yake ajiye to idan an samu wannan dacewa ciki ya samu kenan wanda haka zai tafi sai kuma ya je ya samu gurbi ya zauna cikin mahaifa to amma abin da yake faruwa a waɗancan sinadarai da zan yi magana a kansu sinadarai ne da akwai su a mace akwai su a namiji to amma
hormones
kenan yawa su ne bature ke ce ma hormones to su waɗannan hormones akwai su a ɗiya mace akwai su a ɗa namiji to abin da ke faruwa hauhawar na namiji daban a sinadaran shi hauhawar na ɗiya mace daban misali in aka ɗauki sinadarin testosterone wannan testosterone shine daga cikin halittar androgen wanda shi kuma ya fi hauhawa ga ɗa namiji hauhawa ga ɗa namiji a ka'idar kenan wanda yana da alaka da karsashi da kuzari da sauran su da su gemu da ɗa namiji ke yi wanda ba siffa bane na ɗiya mace to idan aka samu wancan polycystic ovarian syndrome to akan ga hauhawar irin waɗancan sinadarai na namiji wanda bai kama a jikin mace wanda bai kamata ya hauhawa ba ya kai wannan mataki irin na namiji duk da ita tana da kwanta tana da ma'ajiyar kwan to amma sai ta samu hauhawar irin waɗancan sinadarai na ɗa namiji sai ya zama mace za a ganta da siffa irin na namiji ta yi gaba-gaba irin na namiji ji tana da gemu haka da su gashin baki da sauransu shi muke kira hirsutism zaki ga tayi irin kurajen pimples din nan sun shaharan mata kamar namiji to irin waɗannan su muke kira virilization ma'ana ta canza ko bangaren samun gemu ga ɗiya mace wanda muke ce ma hirsutism shine ta samu siffa irin na namiji domin rashin jituwar waɗancan sinadarai wanda tun daga kwakwalwa zuwa ita ma'ajiyar kwai
to nake meke kawo shi wannan ainihin larura tun farko
to alhamdulillah bincike yana ta wakana a me ke assasa irin wannan matsala to amma abinda aka fi tantancewa shine kasancewa ɗiya mace shine al'amari na farko sannan bayan kasancewa ɗiya mace wancan dalili da na ce rashin jituwa da ta kan faru haka kurun musamman in akwai yanayi na irin su ƙiba ga ɗiya mace an fi ganin haka waɗanda suka tare kitse a jikinsu ko kuma gado na ƙiban kanshi an fi ganin samun shaharar irin wannan larura fiye da waɗanda ba su da irin wannan, to sai a samu wannan rashin jituwa ya zama suna fitar da waɗancan sinadarai, wanda su kuma waɗancan sinadarai suna da tasiri akan tsarin al'adar yamacin, don haka za ta samu rashin jituwa a yanayin yin al'adarta, ya zama ko dai ba ta yi gaba ɗaya abinda muke ce ma amenorrhea, ya zama ba ta samun al'ada, ki ga mace ta yi wata shida shekara ɗaya ta ce ba ta ga jinin al'ada ba, ko kuma tana yin al'adar amma kuma ba ta ma sakin kwai, shi muke ce ma anovulatory cycle, wanda faruwan hakan zai sa ba za ta samu juna biyu ba,
shi yake sa
gashi tana al'adan amma anovulatory cycle ne, ba ta sakin kwai, al'adan kawai take yi. So irin wannan yakan sa ya zama ta samu abin da muke ce ma rashin samun haihuwa, shine infertility. Hakan kan haifar da matsaloli a gare ta da dama, wanda hatta yanda take safarta abinci da sauransu tana iya samun matsalar su ciwon suga, su hawan jini, su matsala wajen baccinta da su minshari da rashin samun bacci isasshe da shakewa wajen baccin, duk waɗannan matsaloli ne da sukan shahara ga iya mace da take da irin wannan matsala.
Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a ga da likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Na ce a ga da likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Sanga da likitoci badan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budan yabo ba, badan budan yabo, kullum waka dai dan su ce tirayi, ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Allah ka ba mu sa'a mai sama, Allah ki ya ga ciwo amin. Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki, likita likita ne za ya tallabe, likita ne za ya rungume.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
To likita, menene alamomin samuwar cutar, misali tun yaro na karami ana iya ganewa?
Da wuya a tantance matsalar ga yarinya da bata kai lokacin balaga ba, tunda manyan misalai da akan iya zubawa su ne samun matsalar al'ada din ita kanta, wannan canji a ga fitowar su gemu ga yamace, ko kuma yawanci siffar gashin jiki wanda ba kasafai za a ga kila mace da irin su gashin kirji ba, wanda su fane na ɗa namiji, wanda kila a ga kafaɗinta nan duk sun canza sun yi irin na ɗa namiji, da irin wannan da fashewar murya ɗin ya ga irin na ɗa namiji, ko kuma irin waɗannan kuraje da muke ce ma pimples haka, to kusan an fi gani daga sanda aka kai matakin fara al'ada ga ɗiya mace. To amma ana iya ɗora fargaba da tsoro in aka ga yanayi na yanda ɗiya mace kan fashe ta fara kiba tun tana karama haka a lokacin tasowa.
To likita, yanayin abincinmu yana da tasiri ko kuma wani nasaba da wannan larurar?
Hakika yana da matukar tasiri ga wannan larura, don haka daga cikin tsari na kulama shine yanayin cima. Yanayin cima yana da matukar tasiri wajen kula da wannan larura, domin yanzu a zamanance mun koma cin abin da ake ce ma refined food, ma'ana kaya irin na kwalama, wanda kila kuma bayan da masara ce za a kai, ko dawa ce za a kai, ko gero ne za a sha koko, to yanzu an koma maimakon shan irin wannan sai dai a sha custard, wanda an tace shi kayan kanti. Ba irin disadin nan, wanda disadin nan tana da matukar fa'ida ga jiki, yanzu ku kani na kwalama kila da daddare zake ga mace ta tsaya shawarma ne za ta ci ta kwanta ta hada da lemun kwalba ko an hada mata wasu su salad da wasu maiko da to duk irin waɗannan an bar can da za a ci datsa ko a ci su masara ko kuma ya zama akwai ganye a yanayin kwadan abinci da sauransu to komawa kan irin waɗannan ci ma da kayan zaki da sauran dangin su to duk suna da tasiri a habbaka na irin wannan sufa da kuma samar da waccan matsala
to ita wannan larura ta kumburin ma'ajiyar rakon iya mace din shin larura ce wadda za a iya magance ta ko kuma saukin tafiyarwa
ana kula da ita matuka mataki matakin farko shine za a zaburar da ita kan shima da dabi'a bisa al'ada misali zama wuri daya ba a katabus yana da matukar matsala ga kiyamaci
wato motsa jiki ma
motsa jiki sosai misali a zamanance kila yar gata ce ta zo da safe in ta tashi da tayi wanka kila tana da ma'aikaciya ta hada mata abun kari ta kai mata table sai dai ta zauna ta ci tana gamawa sai ta dawo kan kujera ta lankwashe kafa ta kunna TV ko ta rungu waya ta fara natsala sai zuwa rana sai dai ta bada order ta ce abu kaza take son ci to dole take ta habbaka tana cika ila da yamma mai gida ya dawo ta ce mai ai yau ni fita muke ji wuri kaza akwai kaza kala kaza ita za a je a ci a sha to irin wannan ba motsa jiki hatta ga ma'aikata wanda ma'aikatan office ne wanda da sun je office sun samu kujera kenan sun zauna ba a mikewa ba a kai kawo to duk haka na da matsala ba a exercise motsa jiki kenan tun daga kan irin wannan sannan ci ma irin su ganyayyaki ba a yi maimakon a sha kayan marmari na zahiri irin su lemu ayaba kankana mangwaro gwaiba na zahiri sai a koma a sai dai a sha inibi na kwalba ko na gwangwani a sha kaya waɗannan na kwalba na roba ko na kwali
so waɗannan suna
da matsala a jiki
suna iya kuma haifar da
cewa ai za su bunƙasa ma'ajiyar kitse da wannan kumburin jiki wanda shi ke zuwa ya lalata wannan jituwa na sinadaran da ke zuwa tun daga kwakwalwa suna tsartuwa ga ita ma'ajiyar kwai suna samar da sinadarai yanda ya kamata
to likita a wasu al'adun wayansu daga cikin irin waɗannan matan ana ganin su kaman mata ne masu baiwa ya Allah a ce a ko a kira su ilawa masu maita ko kaman magashi sa take da gemu ko kuma a ganta kaman idan ta yi addu'a ko wani abu za a iya samun biyan bukata menene mahangar kimiyya akan wannan
to alhamdulillah a shi ko da shi ai akan ce karamin sani kukumi to rashin sani kan sa mutane su jefa wasu zato ko wasu kalmomi ga wasu irin al'umma ba tare da fahimtar me ya kawo haka ba akwai kasashe da muka sani suna bijirowa da neman kan irin fararen mutanen nan da ake cewa albino wanda suna ganin akwai wata dacewa da in suka same su amma mu a kimiyyance mun san matsala ne na sinadarin melanin da fatar su ba ta da shi shi yasa suke zama haka to ba abu mamaki bane in a wasu al'adu saboda rashin sani sun wurga irin wannan amma waɗannan mutane ne na hakika na zahiri ba su da wani karin tasiri na wani falala ko rashin shi ko kuma wani tasiri na iya cutarwa kamar su kambun bakan ba su da ko daya matsala ce sananna ta zahiri da suke da shi wanda kuma a kimiyyance a likitance a asibitance akwai matakai tun daga shawarwari zuwa magunguna har zuwa operation na aikin tiyata na fida da akan yi don a samar musu lafiya
da dama tambayata ta gaba shine akan yanda za a samu maslaha musamman ga matsalar rashin haihuwa inda kake cewa za a iya yiwa macen da take da irin wannan ciwon tana iya yin al'ada ba tare ta saki kwai ba ana iya gyara wannan al'amar
shakka babu da yawan su akwai matakai kamar yanda nace a koda yaushe akan bi matakin kamun dora magani shine muke kira non pharmacologic management ma'ana farko za a bata shawarwari a dubi rayuwarta ya kike kaza meye aikin ki in kina aikin office ne da kin je shikenan kin zauna za a bata shawari duk bayan minti kaza ya kamata ki dan miƙe ki dan kai kawo kamun ki dawo ki zauna dan haka ma yanzu a tsari na zamani ana kokarin kawo irin tsari koda na'urar computer ne mutum ke amfani da ita za a kawo wanda zai iya dagawa yana sai yana aiki da ita saboda shi zama guri ɗaya cutarwa ne za a kawo shawarwari kan cimaya za ta ci me za ta guji ci ta yanda za ta tsara wannan fatar shine ta rage kiba. To idan ta rage kiba
mataki na farko.
Mataki na biyu za a kai kan magunguna da za a yi kokari a seta agogon al'adarta. Ya zama al'adarta na zuwa akai-akai yanda ya kamata. Mataki na uku za a zo kan magani da za a bata da zai zaburar da ma'ajiyar kwan ya zama tana sakin kwai yana tahowa. To idan an kai wani mataki zai zama kwan kan shi yana tahowa. To idan kuma kumburin ya zama ya kai wani mataki na abin nan hakan kai matakin da za a yi aiki ma'ana surgery ko operation da za a rage girman yawan su domin a samu jituwa a al'amuranta. Sannan idan aka yi awon su wadancan sinadaran hormones kenan aka ga wanda ya hau fiye da misali za a dora magani da zai rage tasirin yawan shi ya kuma rage karfin shi a jiki domin su ma a tsakanin su sukan iya samar da matsalar rashin haihuwa.
To likita, wani shawara take da shi ga mata masu dauke da shi wannan larura da kuma sauran masu sauraro?
Ga masu sauraro su ji tsoron Allah, wannan al'amari ne na ilimi sananne, su daina dora wani zato mummuna ga masu irin wannan subba. Ma'ana su ce mayu ne, kambun baka ne, abun tsoro ne, a'a ba su da wannan. Bayan nan su masu wannan larura su sani ba abun kunya bane su gabatar da kansu ga asibitoci su ga likitoci kwararru a wannan fanni wanda za a zuba bincike a hankali mataki-mataki bisa hakuri. Irin wannan lamari ba abu bane da za a je yau gobe an cimma abin da ake nema. A'a, ko da maganin kanshi yakan iya dauka wata uku kamun ya seta waɗancan sinadarai, kamun a fara samun jituwa, kamun a kai mataki na gaba. Abu ne da za a je bisa hakuri, wanda in an yi hakuri an bi mataki-mataki insha Allah bisa tsarin asibiti za a cimma buƙatar da ake nema.
To likitan mun gode.
To masha Allah.
Kan ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ya taimake su. Kaito a ga da likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Nace a ga da likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Zan ga da likitoci badan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budai yabo ba, badan budai yabo. Kullum waka dai dan su cece rayi, ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Allah ka ba mu sama, Allah ki ya ga ciwo amin. Zan ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu. Ai sake wasu na ga Allah Rabbi. Zan ba ku dan misali, zan ba ku dan misali. Aiki na likitoci, aiki na likitoci.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kalamar mu, inda wakilar mu a Ghana Hawwa'u Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da bako da ta gayyato mana.
Assalamu alaikum, a shirin mu na kwalama har ila yau mun gayyato Hajiya Hafsa Kadiri English. Yau ta shigo mana da wani sabon salo da yanda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu, muna muku barka da waraka da sake saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko. To kamar yanda yar uwa ta Hajiya Hawwa Young Pioneer ta tambaya, gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban-daban-daban. Akwai wanda ake ce masa akpo awomi, akpo awomi,
akpo awomi,
wato kana nikawa ka zuba, kana markadawa ka zuba. Akwai emomi flo, duka wayannan kalmomi na Ankarawa ne,
na Ghana.
Eh, na Ghana. Sannan kuma akwai farin miyan kubewa. To da farko shi akpo awomi nan da ake yi, watan zaki kaman daki miyan karakara ne, wasu kaman ki dora ki wanke tumatirin ki, wasu kuma wasa tumatir kinyi ki samu tumatir kaman guda biyu da albasan ki babba daya da attarugun ki ja. Da farko dai in kina so kinyi ki yi da gasasshen kifi, kina so kuma kinyi ki yi da danyen kifi, kina so kuma kinyi ki yi da nama, duka ya danganta ga yanda zaki yi da shi. Mu dai bar mu dauko gasasshen kifin mu. Wato idan kin samu gasasshen kifi, muna da su irin su fuku da sauransu. Farko shi dai albasan da ake wanke, da ake bare ki cire fatan da ke bakin jikin shi, wato dattin kenan, da shi tumatirin ki ki wanke, da attarugun ki she ki hada ki dora a wuta, ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta. To idan kin dora a wuta in ya dafu sosai, she ki hada ki markada. Idan kika markada she ki sake dora a wuta, she ki samu kube wanki, in kwaya shida ne, kwaya bakwai ne, yanda dai kike son yayyauke, she ki cicire wato shi kan ki yada shi ki wanke da farko. Idan kin wanke she ki cicire kan, she ki zuba cikin wannan miya da kika dora a wuta, sannan ki wanke kifin ki, kin gyara ki dora a wuta ki kara cikin miya. To shi kube wannan zaki ba miyan na da huwa, kube wan kika ga yayi taushi, she ki kwashe kubewa, she ki sa har wa yau cikin wannan asankan.
She ki yake amfani da blender,
to ki yake amfani da blender, saboda yanzu ki markada she ki zuba a cikin miya, ki sa su sinadarin ki na dandano da gishiri, shine wato ai kin ga abonnan kina markadawa, she ki zuba wannan kubewan ne. Wato kin ga wannan miya a bawo mi kika samu sakwara da shi, sakwaran rogo ne, sakwaran doya ne, kin ci da shi, kin gane. Sannan kuma hawa yau
shi kubewa,
farin kubewan da wasu suke yin shi, kin ga sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono, kin san dai kubewa bai cika son tumatiri da yawa ba, ko dan kwaya biyu ki ne, she ki dafa. Idan ki dafa ki markada
shi tumatirin, zaki dafa
da tumatirin da albasan da barkono duka zaki hada ki dora wuta. Idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi, da ma kin tafasa nama, in kifi ne to kin gane, kin ga idan kiga shi ma ya dahu, she shi kubewan wasu suna yanyankawa, sun yanyanka she su zuba cikin shi miyan da ke kan wutan, su dan sa masa dan kanwa kadan, wasu ma har su doki wato ganyen ayoyo su dan yanka kadan su wanke su zuba, ko ganyen gauta su hada akai, kin gane. Shi kuma farin kube wanki kenan, kin yake ci da kowane abinci, tuwo ne, tuwon gari ne, wasu ma har da tuwon shinkafa. To kin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon kodi, katantanwa, suna iya sa ciki
katantanwa, snail
dodon kodi, sannan akwai crab, kaguwa kuma daban-daban ne, kin gane, suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa, duka wannan miya farin kubewa kuma kenan. To sai mu zo na uku, wanda ake ce ma emmomi flo,
emmomi flo shi ma na kubewa,
dage-dagen kubewa. Wato shi wannan dage-dagen kubewa, in kika samu, kin samu kubewa, ki samu gauta farin na. To idan kika samu kubewa, da farko kafin yi ki, kin samu tumatirin ki, albasan ki, attarugun ki, in kifi ne, in nama ne, da zaki da shi duka, shi kuma kin dora manja ko farin mai ne kike son ki da shi. Idan yayi zafi she ki zuba albasan ki, sannan ki zo ki zuba tumatirin ki, ki zuba attarugun ki, ki zuba kifin shi, ki bari ya ta tafasa, zaki shi kaman dage-dage. To shi kubewan an kika yanke kan, zaki bare ciki, sai ki cire diyan nan da ke ciki, ya'en nan da ke cikin kubewan, zaki fidda su ciki. Idan kika fidda, sannan ki zo ki yanyanka kubewan.
Wato shi wannan shekin bare
sakiya,
sai ki cire ya'en kap
shekin yanyanka. Haka kazalikan shi gautan
yalo,
zaki wanke shekin yanke san sheke bari, amma shi ba ci da daya. To idan dage-dagen ki, wannan ke yake sa mai tumatir, don zaki yi shi kaman dage-dage ne, ba ruwa-ruwa da. In dage-dagen ki ya dau nuna yana nuna, sheke kin yanyanka shi gautan
yalo,
sheke zuba cikin dage-dagen, da kin zuba ciki ya dau nuna, ki sa shi kuma kubewan duka, sheke hada ya nuna shi kenan. Shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci, tuwon shinkafa ne, duka zaki yake ci, in mommy flo kenan, ana iya ci da shinkafa,
ana iya ci da shinkafa
warai.
Shi wato saboda sakiyar kubewan da aka ce ba zai yi yauki,
ba sa mai kanwa, su wa'ancan nan skin sa kanwa, amma ko shi akwawumin ba sa kanwa, amma shi miyan farin kubewan nan da na ce kin ya kara ganye, shi ana sa kanwa. Shi kuma wannan yan mummy flo ba sa mai kanwa, don ba ki son ya yi yauki, ba ki yanka kubewan kuma kananawo, za ki yi shi dandan yi girma, kina gani ciki insha Allah.
Masha Allah, kun ji miyan Ghana. Anan za mu kawo shirin kwalama, ni Hawa Abdulkarim Yankwani na gabatar, babbar bakuwar mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English.
Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Leathers Gresham, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.